muna fata Allah madauke ya samu albarka cikin abin da ya gabata da cikin abin da zai zo. Allah ya karbi ayyukan mu kyawawa, Allah ya kara tabbatar da mu akan hanyar manzansa sallallahu alaihi wasallam. A darasin da ya gabata ko na karshe wanda akan sa muka tsaya, mun tsaya kan tambaya ta 37 ko za mu tashi ta 38 a yau, haka ne? Na'am. Da malamin ya ce maddalilu ala ziyadatul imani wa nuqsanihi. Bismillah.
ما الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه؟ قوله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقوله وزدناهم هدى، وقوله تعالى ويزيد الذين آمنوا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وقال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى، وقال تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقال تعالى فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، وقوله تعالى فاخشوهم فزادهم إيمانا، وقال تعالى وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، وغير ذلك من الآيات. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو أنكم تكونون في كل حالة كهالتكم عندي لسافحتكم الملائكة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
مسألة دلام كاشفة انتهيو مسألة سابوة لنشي tattaunawa akan ta bai gabata ba da bayani daki-daki shine abin da ya shafi shin imani yana karuwa ko ko baya karuwa. Wanda ya san nasoshin alkur'ani da suke magana akan wannan kai tsaye zai ba da amsa cewa lallai imani yana karuwa domin abin da yake cikin alkur'ani na dalilai kamar da za mu zo mu ji. Amma dalilin kawo wannan tambaya da kuma neman mata dalili, har malamin yace maddalilu ala ziyadatil imani wa nuqsanihi, shine an sami wasu daga cikin firqoqi da suka kauce wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun tafi ga cewa imani ba a siffanta shi da karuwa ko raguwa. Domin me? Domin sun gina ne akan nasu asalin, ba akan asalin Qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Nasu asalin shine sun kalli al'amuran ta hanyar hankali, suka ga ya kamata imanin ya zama kaza ba wai saboda dalilai ba. Mun yi magana akan wasu mutane ana ce musu khawarijawa, wanda agunsu in an ce imani suna cewa wani abu ne guda ɗaya la yatajazza'u, ba a iya karkasa shi kashi-kashi. Suna cewa ma'anar imani shine jami'u ta'ati, dukkan aikin da'a shine imani. Don haka daga lokacin da aka ce mutum ya aikata wani aikin da ba da'a ba, musamman in ya zama kabira ne daga cikin kaba'irud dhunub, sai su ce wannan ya fita daga da'a, wato ya kafirta, ya zama kafiri. Akwai kuma mu'tazilawa, su ma ra'ayinsu ɗaya da waɗannan, amma dai suna bambanta ta ɓangaren cewa su a wurinsu ya fita daga da'a, shi wancan da ya aiki mummuna ya fita daga imani amma kuma bai shiga kafirci ba. Wannan ina ji mun taɓa tattauna na gaya muku wani abu kamar wannan. Amma kasancewar malamin kamar da ya tsara wa littafinsa manhajin da ya tsara zai bi, hanyar da zai bi, tafarkin da yake bi wajen karantarwa a littafin nan nasa, shine ba zai ambaci waɗancan ƙungiyoyi da suka ɓangare daga hanya ta asali ta musulunci ba. Zai faɗa mana iya abin da ya shafi aƙidar sunna, wato wadda aka gina ta bisa Ƙur'ani da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. don haka shi yasa sai fara da tambaya. Amma ina na faɗi wannan ne don kasancewa dalilin da ya kawo tambayar ma shine sabanin da waɗancan din suka yi. In ka karanta littafin aqida wannan filin ana magana a kansa, kuma an rubuta littafai da dama akan wannan babi din, babin al-asma' wal-ahkam, khususan kuma abin da ya shafi ta'rifin imani da kuma me ake nufi da shi, sannan da abin da ya shafi ziyadatul iman wa nuqsani, cewa shin imani na karuwa ko ko baya karuwa. Akwai wani babban malamin mu Dr. Abdulrazzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr, yana cikin waɗanda suka ko kuma in ce littafin sa, malamai sun yarda da cewa ba littafin da ya kai wannan muhimmanci a wannan babin iya juz'iyyar ziyadatul iman wa nuqsani hudun, don sunan littafin shine ziyadatul imani wa nuqsanuhu wa hukmu al-istithna'i fihi. Akwai wata matsala da zamu ji la'alla malamin ya kawo, ban sani ba ko ya kawo ta, ban bai kawo ta ba. Me hukuncin istithna'i a imani? Me ake nufi da istithna'i? Wanda ya karanta littafan fiqhu a cikin ku, musamman risala a babin al-iman ko kuma a babin saki, babin saki, mutumin da ya ta'liqi ya rataye sakin matarsa, ya ce matarsa ta saku, ya ce insha Allah, ko ya rantsuwa kai ya hada ta da lafazin insha Allah, to suna ce wannan bayan ka rantsa sai ka ce insha Allah, ana ce masa ta'liqi ko istithna'i a cikin rantsuwa. To shin a imani ma za ka iya istithna'i? Kamar kana zaune sai wani ya zo ya ce a anta mu'min, kai mu'mini ne? Sai mutum ya ce ana mumin insha Allah, ni mumini ne in Allah ya so. To ya halatta kai wannan ko bai halatta ba? Shi ma wannan wani babi ne da malamai suka tattauna mai tsawo, da yake yana da alaka da ainihin mai ake nufi da imani, da kuma shin imani shi ne kamalar aikata komai da komai, a ce duk abin da Allah ya umarce ka kana aikatawa sannan za ka zama mumini, ko kuwa imani shi ne kai imani da al-arkani sita, imani da Allah da mala'ikunsa da littafansa da ranar ƙarshe da annabawa da sauransu, da imani da ƙaddara, waɗannan rukunai guda shida. Malamai da suka tattauna wannan matsala, duk da ba ita muke tattaunawa ba, zan faɗa mana ita ne don fa'ida, don kar ya zama baka taɓa ji ba, suna cewa an samu daga magabata, akwai wani Habib bin Abdullahi Al-Khatmi yana magana akan wannan babin, cewa an tambayi mutum, hakanan Al-Hasan Al-Basri an tambaye shi kai mumini ne, sai ce ana muminin insha Allah. Waɗanda suka kawo rikici a wannan babin, wasu mutane ne ana ce musu murji'a, don sun cewa suke imanin nan abu guda ɗaya ne, kuma masu shi duk wanda yake shi mumini ne, to matsayin su ɗaya da duk wani mumini daban, mana tun daga annabawa har zuwa kan mu mutanen yanzu, in dai mutum ya ce shi mumini ne, to darajar imanin iri ɗaya ce, haka ƙaulin waɗancan mutanen suke. To su ne suka ce bid'a ne mutum in an ce masa kai mumini ne ya ce insha Allah, kawai ƙaddan ya ce shi mumini. Mun fahimci wannan? Yau saboda su abinda suke kallo, imanin ayyuka ba sa shiga cikinsa, kawai ka yadda da akwai Allah shi ne imani a gunsu. Kaku in dai mutum musulmi ne, to kawai shi ba buƙatar ya ce insha Allah. Mun fahimci abin? Saboda tafsirinsu, bayanin sa ma'anar imani daban da na sauran musulmi. Sauran musulmi kuma musamman masu bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, dogaro da ayoyi da hadisai da suka zo a wannan babin, za mu ga annabi sallallahu alaihi wasallama ai ya faɗa mana a hadisi cewa al-imanu bid'un wa sab'una shuba, a shuba ko? Cewa shi imani yanki ɗaiɗai har 70 da wani abu. To kun ga har ya ce a'laha qawlu la ilaha illallah ko? أدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء من الإيمان. ما يمكن أكون حديثا درس منك الشيء يوضع تو وانن كن يانون أيوكا سنشي كتكين إيمان سوء أقول مرجئة أيوكا بافا تكين إيمان دم هكا ما لما سيسكي بياني إن أكا تنبيكا كي مؤمنين يا هلتك تي ني مؤمنين إن شاء الله باوي سبودا كنا قوكنتو دا كي مؤمنين با. أما سبودا لفظين إيمان yana ɗaukar ma'ana guda biyu, ko dai ya zama ma'anarsa kai mai aikata gaba ɗayan abin da Allah ya umarni ne, ka ku wannan ba mai faɗin wannan, kuma haka ma, ko ko kuma ya zama abin da ake nufi da kai mumini ne shine kai kana cikin wadanda suka yi imani da al-imani billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadar khairihi wa sharrihi duk musulmi ko da yace la ilaha illallah ayya imani da wannan ko to kaga idan aka tambaye ka kai mumini ne in ana nufin wannan ma'anar ta biyu cewa kana cikin masu imani da Allah da mala'iku da sauran abubuwa guda shidan nan me zaka ce ba za ka kawo insha Allah ba ko sai ka ce ni mumini ne tabbas in ko ana nufin abin da ake nufi da imani shine aikata dukkan ayyukan da'a ka cika imanin ka cikakke ne babu tawaya a cikin sa to kaga kai ma ba za ka iya faɗin wannan ba to shi yasa sai suka halatta idan an tambaye ka sai ka ce ana mu'minin insha Allah ba bid'a abin saboda kallon meye ma'anar imani da fatan mun fahimta to mu kyala wannan maganar a gefe guda ba ta cikin littafin kuma dama malamin bai so ya kawo mana ita a nan ba amma dai tana cikin mabahis masu kyau na magana akan al-iman tambayar da yayi shi anan ita ce mad dalilu ala ziyadati al-imani wa nuqsanihi kaga mutumin da ya yarda da cewa imani shine da'a ayyukan da'a ko kuma ayyuka suna shiga cikin imani shine qaulun bil lisan ko wa i'tiqadun bil janan wa amalun bil arkan wannan shine imani ko abubuwan nan guda uku to wanda ya yarda da wannan to dole ya yarda da shin imani yana raguwa akwai dalilai imani yana karuwa kai yana raguwa nake so in ce yau akwai dalilai da dama su zamu karanta da suke tabbatar da cewa imanin mutum yakan karu imanin mutum kuma yana raguwa shi yasa su ahlus sunna alittafan su a bayanin su ga aqidar su sai suka yi bayanin suka kara wannan lafazin a cikin ta'arifin su wai karanta risala muqaddimar sa a cikin ku ana ji da yawa dukun karanta ya faɗi menene imani cewa i'tiqadun bil janani wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkani yazidu bil ta'ati ko wa yanqusu bil ma'siya yawa to shine dalilin kawo wannan maganar ana ma'ana imani abinda ake nufi da shi shine wani abu ne da zaka kudurce shi a zuciya kai furuci da shi a harshenka kuma sannan kai aiki a aikace yana karuwa da aikin da'a yana raguwa in kai sako wannan shine ta'arifi kuma fassara mai kyau na abin da ake ce mai imani gurgurdan abin da aka samu a Qur'ani da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam kafin mu je ga dalilai din abinda zan so in gaya mana cewa wani idan yana so ya fahimci shin imanin yana karuwa yana raguwa to taya yake karuwa taya yake raguwa wani zai iya wannan tambayar ko yawwa akwai amsa da malamai suka bayar akan wannan mas'alar musamman Ibn Taymiyyah ya ambaci fuskoki guda takwas na yadda imanin mutum ke karuwa yana raddi ne ga waɗanda suke cewa imani baya karuwa sai ya kawo da misalai masu kyau kuma masu ƙarfi wanda in dai ka fahimce su to ba za ka mai da wannan magana ka ƙaryata ta ba yana cewa misali daga cikin wujuhu ma'rifati ziyadatul iman fuskoki ko hanyoyin da zamu san imani yana karuwa akwai guda takwas ko tara na farko yace al-ijmalu wa tafsilu fi ma umiru bihi bayani wa dunkula magana da kuma bayaninta daki-daki cikin abin da Allah madaukaki ya ba wa mu'minai umarni da shi ma'ana gurgurdan saninka ga bayanan shari'a bayanan qur'ani bayanan hadisai bayanan wannan addini ka san su a detail din su shine yake nufi da tafsili to gurgurdan imanin da zaka samu ka kara gurgurdan saninka kuma ga waɗannan abubuwa amma a dunkule ba tare da ka san tafasil din ba shi kuma gurgurdan rashin karuwar imaninka cikin umarin da Allah madauke ba mu zaka ga abin da yake nufi shine idan mutum yana karanta ayoyin Qur'ani yana fahimtar su yana karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fahimtar su zaka ga cewa imanin sa ba zai zama daraja daya da imanin wanda yace la ilaha illallah ya san yana sallah yana azumi yana zakka amma kuma baya cikin wadanda suke sanin wadannan daki-daki hukunce-hukunce mun fahimci abu gurgurdan yadda ka ilimin ka ma'ana dai kamar ka ce gurgurdan ilimin ka gurgurdan karin imanin mu fahimci mu bambance abinda ake nufi da imani ba mujarradu tasdiq ba in aka ce tasdiqi kila ka samu wanda jahili ne amma tasdiqin sa yafi karfi fiye da na wani malami ana samun wannan ko in an ce tasdiqi tasdiqi shine mujarradin kawai kace abu gaskiya ne to nan ba shine imani ba imani mu fassara shi akan wancan fassara da muka ambata menene ne me udurta abu a zuci fada da baki da kuma aiki a aikace yawa yana karuwa da da'a yana kuma raguwa da rashin da'a ka kalli yanzu misali lokacin da aka ce a cikin mu wanda duk ya saba yin sallar dare yana tashi ya kusanci ubangijinsa ya nafila ya karanta alqur'ani la'alla ma yayi kuka a cikin karatun nan kaga wannan ba zai yiwu a ce imanin sa darajar sa daya hawan sa daya matakin sa daya da wanda kawai zai je kwanta ya shari baccin sa ko alwala ta kwanciya bai yi ba ko zikirin kwanciya bai yi ba mun fahimci wannan wa amma wannan bangare na biyu ne zan faɗi wannan ba bangare na wannan farkon ba nan ana maganar ilimin da muke da shi bangare na biyu kuma shine bangaren abin da yazo daga gare mu ma'ana aikin mu gurgudan aikin ka da yawa gurgudan karuwar imaninka gurgudan raguwa a aikinka gurgudan kuma raguwar imaninka kamar an fahimta kamar ba a fahimta ba mun fahimci abin da nake so fitar anan yawa ma'ana gurgudan abin da ka sani na shari'ar musulunci zaka ga gurgudan imaninka da zai karu gurgudan kuma abin da baka sani ba kawai ka yadda da shi ne a dunkule amma baka san zurfin ilimin ba shi ma za ka ga cewa akwai abin da wato imaninka ba zai kai ga gare shi ba wannan abu na biyu kuma shine al ijmalu wat tafsilu fi ma waqa'a minhu dunkulewar da bayani daki-daki ta bangaren abin da mu muka aikata ma'ana gurgudan aikinka za ka yi gurgudan karin imaninka shine kamar misalin da na bayar wanda ya saba yana kusantar ubangiji da yawan karatun alqur'ani da yawan sallah da daddare za ka ga imaninsa zai fi yawa fiye da imanin wanda baya yin haka mun fahimci wannan yawa saboda me domin su kansu waɗannan ayyukan ai su ne imani din ina ji mun dai mun fahimci me ake nufi da imani ai aikin nan imani ne ko tunda an ce a alaha qawlu la ilaha illa adnaha imatatul azani tariq to a tsakani ko akwai wasu abubuwa wajen 70 da wani abu kaga kenan sallar nafila tana ciki azumin nafila tana ciki sadaka tana ciki kyakkyawan zamantakewa da mutane yana ciki girmama iyaye yana ciki duk abin da zaka yi in dai da'a ne to sunansa imani domin zaka yi niyya mai kyau Allah kuma zai baka lada akai ashe kenan idan mutum ya zama baya yawan aikin da'a to imaninsa zai ragu ballantana a ce kuma yana sako tare da rashin da'ar a samu yawan sako ka kalli kanka ran da aka ce ka zauna kai wani mummunan aiki Allah ke yashi mu baki da ka aikata wani abu na sako ne wanda yana nesanta ka daga ubangiji shin kana jin karfin zuciya a zuciyarka cewa kai kana cikin mutanen kirki ko ba kana ji ko baka ji ba za ka ji ba saboda a ranan nan kai wani babban sako ka saba ma ubangiji bal akwai wani da yake fada yana cewa shi diran da yayi wani abu na sako sai ya ji nauyin ya tashi ma ya je alwala ya sallar nafila da dare a ce me yasa sai ce shi yana ganin kawai ya saba da Allah din yayi wasu abubuwa da alakar ba ta da kyan da har zai ce bari ya je ma ya masa nafili to kaga wannan shaydan ne zai ziga shi sai ya kara nesan tashi bayan ya aikata sako kaga kari ne wannan akan cewa baka aikin da'ar kawai baka aikin da'a wani abu ne da ya rasar maka ka samu lada mai yawa ka samu da'a ka samu kusancin ubangiji in kuma kai kari da wannan akan wannan ka kara saban Allah to kuma an shiga wani abu daban ina fata muna fahimta abu na uku yace annal ilma wat tasdiq nafsuhu yakunu ba'dahu aqwa min ba'd shi kansa ilimi yanzu ilimin mutane ai ba daya bane darajar sa ko gurgudan abinda wani ya sani gurgudan wato karuwar imaninsa wani ya fi wani sani wannan misali malam wani ya fi ni ilimi don haka zai zama abin da ya sani na shari'an nan karin imani zai samu sakamakon sanin ni kuma rashin sanin da nake da shi zai sa imani na ba zai karu ya kai darajar tasa ba mun fahimci abin nan yau abu na uku kenan na hudu yace at-tasdiq al-mustalzim li'amal al-qalbi akmalu min at-tasdiq alladhi la yastanzimu amalahu idan mutum ma ya dauki cewa abin da ake nufi da imani shine gaskatawa sai malami yake cewa ita gaskatawar kawai kace misali a tambaye ka akwai Allah akwai annabi akwai mala'iku wannan maganar imani din shi mujarradin kace eh akwai ka gaskata to gaskata wadda za ta tunkuda ka ta sa ka je ka aikata aikin kirki ta fitika fiye da gaskatawar da zaka yi gaskata kuma ka zauna kai ba tare da kai aikin kirki ba mun fahimci wannan shi ma yawa shi ma wannan wajihi ne babba da akan sami karuwar imani ta hanyar sa a'malul qulubi abu nabiyar a'malul qulubi ayyukan zuciya mai ayyukan zuciya kuma misali ibada ta zuci in an tambaye ka misali waɗanne ibada ce muke yi da zuciyar mu ai kun ga sallah da zuci muke ko da aikin gabubba ne ko haka azumi haka aikin haji misali ayyukan zuci ina son misali uku tawakkali da me na'am khushu'i ko haƙuri yawwa to irin waɗannan abubuwan da a cikin zuci kawai ake samun su ba a gaba ba to zaka ga shi ma waɗannan hanyoyi ne manya na ƙarin imani yawwa gwargwadon ƙarfin su a zuciyarka sai kaga gwargwadon imanin ka da yake ƙaruwa wanda ko ba shi da su ba shi da tawakkali kullun duk abin da ya same shi sai ta harma gaga yana ihu shi ya Allah zai masa haka bai dogara ga Allah ba kuma bai haƙuri ba sannan kuma ya zama cewa wato ba shi da khushu'i ba shi da tsoron Allah a zuciya to haka za ka ga shi ma imanin sa tauyayye ne ragagge ne mun fahimci wannan shi ma sannan abu na shida al'amalu zahira ma al-batina min al-imani annasu mutafaduluna fihi fiha ayyukan gabubban jiki kamar sallah da azumi da zakka duk da aikin gaba ne amma kuma aikin har yanzu dukiya ne su aikin haji da sauransu waɗannan ayyukan in aka hada su tare da ayyukan zuci dukkansu su ma imani ne to shin mutane matsayinsu daya akan wannan zaka ga wannan yana yin aikin da'a wannan baya yi wannan yana khushu'i wannan baya yi to wanda ya hada da aikin da'a na zahiri da aiki kuma na batsini sai kuma aka samu wani can shi akwai daya babu daya ko kuma duka biyun babu su zaka ce imanin su daya ne imanin su ba daya bane ashe kenan gurgudan yawan aikin ka gurgudan yawan imanin ka da fatan mun fahimci wannan yawa na karshe ko na kusa da karshe shi at-tasdiqu wadh-dhikru wal-istihbaru yukmilu al-ilma wa huwa diddu al-ghafla idan aka ce mutum yana da yawan halarto abin da ya sani lokacin da aka ce ka san wani ilimi to idan yana halarta tare da kai koyaushe baka manta shi baka gafala ba to zaka ga daban kake da wanda yake gafalalle ne shi ko da ya san wannan abin da ka sani ma'ana gurgudan natsuwarka da kake samu wajen tuna dokokin Allah da tuna abin da Allah madaukaki ya dora maka ka aikata kada ka aikata da kuma tsoron haduwa da shi da sanin cewa akwai tashin kiyama za ku hadu gaban Allah madaukaki ya tsaye da kai ya ce kai kaza kai kaza ka ce eh ya Allah nayi a yafe mu sai a yafe ma ka wuce in aka ce dan adam kullun yana tunanin wannan sai kuma a ce ga wani dan adam din shi kuma ya gafala kawai shi ya ce la ilaha illallah yana zuwa masallaci ana komai da shi amma kuma baya tunanin waɗannan abubuwa in an tambaye ka imanin wannan da wannan ɗaya ne me zaka ce ba zai zama ɗaya ba kun ga ashe kenan imani lalle yana karuwa to sai abu na ƙarshe wanda malami ya kawo yace annal insana qad yukazzibu aw yunkiru shay'an lam ya'lam anna ar-rasul sallallahu alayhi wa sallama qala zaka iya samun mutum sai ya ce maka ai abu kaza ƙarya ne ni ban ma yarda da shi ba ya ji ka misali ka faɗi wani abu na addini shi bai taɓa sanin cewa annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya faɗi wannan abin cewa addini bane amma a zuciyarsa da wani ɗan uwansa ya bashi labari sai ya ce kai da Allah wannan duk ƙarya ne kun ga wannan mutumin a lokacin da yake cewa ƙarya ne ga shari'a an gaya masa ya ce ƙarya ne a zuciyarsa bai yadda cewa annabi ya faɗa bane da wata ran yana zaune wata ran sai ya ɗauko hadisi yana karatu wani littafi misali ya ɗauko sahih bukhari sai yana karatu da kansa ko ya ɗauko wani littafi dai da aka faɗi hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya karo da wannan abin da ya daɗe tun yana yaro yake cewa ƙarya ne sai gashi sai ya ji cewa annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗa daga lokacin da ya sani din nan me zai faru zai yadda da wannan magana ko ba zai yadda ba saboda da can ba wai ya tabbatar da annabin ya faɗa bane sannan ya ƙaryata kaga da ka tabbata annabi ya faɗa sai ka ƙaryata to nan kafirci yazo ko amma shi bai yadda annabin ya faɗa ba kamar misali a cikin malaman harkar hadisi za ka ga misali zan ba misali ne ba wai harkar hadisi ba a harkar fiqh akwai wani littafi da na taba gaya mana anan na malam ibn taymiya sunansa wannan na Allahu musta'an raf'il malam yawa raf'il malam an al-a'immatil a'la dauke zargi da dauke laifi daga manyan malamai me yasa ya rubuta wannan littafin na taba gaya mana ko ne zai tuna littafi ne da ya rubuta shi yake so in ka karanta ka riƙa zama kana da adalci wajen hukunci akan malamai dangane da mazhabar da suka ɗauka akan abubuwa zai ce maka misali akwai a cikin malaman nan manya musamman guda hudun nan Abu Hanifa ko dawa Malik da Shafi'i da Ahmad bin Hanbal ai su ne suke da mazhabobin nan guda hudu mashhurai da muka sani sai ka karanta mas'ala ta fiqh misali a babin alwala sai wannan ya ce abu kaza farilla ne sai ɗayan sai maka a'a sunna ne ɗayan kuma sai ce musahabi ne ɗayan kuma sai ce kai gaba ɗaya ma babu wannan abun ba a yi sai ce ma bid'a ne misali shi wancan da ya ce bid'a ne la'alla an kawo masa hadisin da ya yi magana wanda wancan wanda ya ce farilla ne ya yi amfani da shi da aka kawo masa sai ce kai wannan hadisin ni ban yarda da shi ba ban yarda annabi ya faɗi wannan magana ba mun fahimci wannan ba wai yana nufin annabi ya faɗa amma ni na ƙaryata ba shi abun zai ce maka a gaskiya wannan hadisin bai zo ta hanya mai kyau ba akwai wani a ciki wannan nan kuma da'ifi ne don haka wannan hadisi da'ifi ne kun ga ai ya ƙaryata ma'ana kai yayi raddin hadisin bai aiki da shi ba to wannan irin misali sai aka zo masa da hadisi da yake magana akan wannan matsalar wata rana daban da wani hadisin daban da wani isnadin daban sai ya karanta sai ya samu daga ran da ya ji me zai yi kaga zai aje wancan ra'ayin nasa sai kuma ya kama wannan maganar da ya ji cewa tabbas annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗe ta to daga ran da ya san wannan kaga ai aikinsa ya ƙaru imaninsa ya ƙaru da wannan abu da bai imani da shi ba yanzu imaninsa ya ƙaru ashe kenan lalle imani yana ƙaruwa imani yana raguwa ina fahimci mun fahimci misalan yau to mu koma kan abin da malamin ya ambata na littafi ana dalilai ya ce mad dalilu ala ziyadatil imani wa nuqsanihi menene dalili daga qur'ani ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan cewa imani yana raguwa yana karuwa kuma yana raguwa shine yace aljawab qauluhu ta'ala shine fadin Allah madaukaki da yake cewa liyazdadu imanan ma'a imanihi ne zaka ce akan wannan ayat liyazdadu imanan domin su kara imani ma'a imanihim tare da imaninsu kaji ace ma'a imanihim tare da imaninsu to su kara wani imani huwa alladhi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim shine wanda ya saukar da natsuwa a cikin zukatan mu'minai don me yasa wannan natsuwar domin wannan natsuwar ta sa su su kara imani akan imaninsu ashe kenan akwai imani sai kuma aka samu kari na wani imanin daban wanda da babu shi ashe wannan nassi ne akan cewa imani yana karuwa maganar murji'a cewa na imani baya karuwa da maganar khawarijawa da mu'tazila kenan kun ga ba daidai bace mun fahimci wannan yawa zai yi kyau mu san abinda malamai suka ambata wajen hanyoyi guda shida da Allah madaukaki a cikin alqur'ani kawai zaka iya kakkasa dalilan da suke nuni zuwa ga cewa imani yana karuwa sun kai hanya shida akwai misali wannan da muka karanta yanzu shine zaka iya samu unwani in kana so ka rubuta anwa'ul adilla ala ziyadatil imani wa nuqsanihi nau'o'in dalilan da suka zo a qur'ani akan wato karuwar imani da kuma tawayarsa nau'o'in shi dalilin ne aka kalle shi ko dalilan hujjojin na qur'ani sai aka duba su sai aka kalla sai aka ce gaba ɗayan su in ka tattara su suna komawa nau'i shida mun fahimci wannan na farko sai ke cewa at-tasri'u bi ziyadatil iman nafsi yazo kurukuru akan cewa imani yana karuwa kamar wannan ayat da muka karanta kun ga ai nafsi ne kurukuru akwai bukatar mu yi bayani me ake nufi da nafsi ko in an ce nafsi me ake nufi zaka karanta littafin malamai sai su ce maka wannan ayar da aka kawo anan nassi ce fil mas'ala kamar misali a ce qala qaulullahi tabaaraka wa ta'ala kaza da kaza da kaza sai a kawo mana aya sai malami ya ce wa hadhihi al ayatu nassun fil mas'ala to anan me ake nufi shin ayoyi sauran ayoyin ba nassi bane fahimtar mu kalmar nassi a hausance me ake nufi da nassi shine duk magana kawai ko ta qur'ani ko ta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ta aya nassi ke ko to nan a yaran malaman usulul fiqh to ba haka bane yawa yaran sunan malamai usulul fiqh in suka yi magana suka ce wannan nassi ne a mas'ala kaza abinda suke nufi shine a duk lafazin da la yahtamilu ma'anan غير ما يدل عليه ظاهر اللفظ duk lafazin da in ka karanta shi baya nuni zuwa ga wata ma'ana daban sai guda daya misali Allah madauki a cikin suratul hajji suratul baqara da yake magana akan aikin haji ba da ya kawo faman lam yajid fasiyamu thalathati ayamin fil hajji wa sab'atin idha raja'tu sai ce ne tilka asharatun kamila ko to malamai suka ce wannan nassi ne akan adadin goma ba wanda yake zo ya ce maka ana nufin tara ko a ce ana nufin 11 mun fahimci wannan ma'ana ba dama ka iya kawo wata magana daban ka ce zaka iya wannan lafazin tawili ma'ana duk lafazin da ba za a iya masa tawili ba to shi ake cewa nassi yanzu kun fahimta yawa kamar kenan ashe wannan ayat da muka karanta li yazdadu imanan ma'a imanihim menene nassi ne akan cewa imani na karuwa ba da mamu yazo ya ce a anan abinda ake nufi karuwar kaza banda karuwar kaza imani yana karuwa Allah ne fada ba da ma wannan maganar wani tawili mun fahimci abu yawa to duk maganar da ba za ka iya mata tawili ka bata wata ma'ana daban ba ita ake nufi da nassi yawa to kuma sai na biyu sai ce at-tasrihu bi ziyadati al-huda a kawo nassi kurukuru shi ma a bayyana ba tare da wani wato tawili ba shi ma akan cewa shiriya tana karuwa kun ga ba lafazin imani ba lafazin shiriya shiriya ai gashi nan a can a cikin wannan nasoshin da ya kawo mana yace wazidnahum me hudan kuma mun kara musu shiriya idan mutun shiriyayye ne sai Allah ya kara masa shiriya kaga ba za ka ce da kafiri bane kuma yanzu yazo ya zama musulmi ko akan shiriya yake amma sai Allah ya kara masa shiriya ashe kenan sai malami suka fahimto anan cewa shiriya tana karuwa to shiriyan nan me tace shiriya imani yawa don haka ashe kenan duk inda kaji an ce shiriya tana karuwa to abin nufi shine imani yana karuwa don haka nassi ne shi ma akan cewa wato imani yana karuwa ina fatan mun fahimci wannan shi ne sannan sai akwai kuma at-tasri'u bi ziyadati al-khushu'i bayani kuru-kuru a fada cewa khushu'i yana karuwa shi ma akwai aya ko babu wazadahum khushu'an yawa wazadahum khushu'an Allah ya kara musu nutsuwa yawa da tsoron Allah da kaskantar da kai ashe kenan shi ma wannan karin kaskantar da kai karin wato irin wannan nutsuwa duk alama ce ta cewa imani shi ma yana karuwa alama ta hudu amrul mu'minina bil imani am umarci mu'minai cewa su yi imani shi ma wannan dalili ne cewa imani na karuwa akwai wannan akwai a Qur'ani ko babu a cikin suratul nisa'i Allah madauki yana cewa ya ayyuhal ladina amanu aminu billahi wa rasuli wal kitabi alladhi nazzala ala rasuli wal kitabi alladhi anzala min qablu ko kun ga nan cewa kai ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda suka yi imani sai kuma aka ce aminu ya ku wanda suka yi imani kuma ku yi imani wannan imani ashe kenan ku kara akan imanin mun fahimci wannan ashe kenan imani yana karuwa wannan shi ma nassi ne kuru-kuru akan wannan matsalar wajihina biyar ذكر تفاضل درجات اهل الايمان في الاخره akwai ayoyin da zamu ga kuma Allah madaukaki yana ga mana cewa masu imani a lahira ba matsayin su daya ba wajen ladan da za a ba su ko matakan da za a sa su to sai malamai suka ce wannan shi ma ashe dalili ne akan cewa imani ba iri ɗaya bane na wani yafi wani in dai an samu tafadul me ma'ana me yake nufi da tafaduli a ce wani yafi wani ko shine tafaduli wane yafi wane imani to in dai ka samu wannan to ashe tabbas dalili ne akan cewa imani yana raguwa yana kuma karuwa mun fahimci wannan kamar da Allah madauki ke faɗa a cikin wannan unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd walal akhiratu اكثر درجات واكثر تفضيلا وافضل يا يجي ني تفضيلا يوا كاجان الله مدوكيه magana da lafazin tafdilan cewa alahira wace unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd ka duba ka gani yadda muka fifita sashen su akan sashi yanzu ba ga annabawa ba tun a duniya ma nan Allah madauki ya ga mana cewa tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah ورفع بعضهم درجات اشيكن wasu ba a daga su zuwa darajatin na wasu ba shikenan wannan shi ma dalili ne kan cewa imani yana karuwa to haka nan alahira shi ma gurgudan darajar mutum kage yanzu ne ba dama wani daga cikin mu nan haka yace aljannar da zai shiga ta kai irin ta su Abubakar ko ba haka bane ballantana ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai yi ba kage kenan ashe alama ce ko dalili ne kuru-kuru cewa imanin Abubakar ya fi namu baki daya wannan dama ya zo da nasu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya ce da za a hada imanin al'umma baki daya a kiffa ma'ana a sa shi a cikin sikeli sai a dauko imanin Abubakar kuma a sa shi a ɗaya gefen na sikeli to da imanin Abubakar ya rinjaye imanin sauran jama'a baki dayansu kun ga wannan kuru-kuru ne cewa imani ba hawa ɗaya bane da a ce mutum ya karanta wannan matsalar a littafan aqida ya ga waɗanda suka karkace suka faɗi wasu ra'ayoyi saɓanin wannan da ake faɗa zai fi fahimtar wannan mawdu'in duk da cewa nan malamin bai so ya kawo mana waɗannan ra'ayoyin ba amma za ka fahimci cewa duk abin da ake faɗa to raddi ne ga wata daga cikin waɗancan ƙungiyoyi da fatan muna fahimta yau sai abu na ƙarshe ko nau'in dalili na ƙarshe sai الإخبار بأن أهل الإيمان على طبقات بعد لبار سوى ما سوى إيماني هوا هواني وانتن ألاهرة مكيزن شئ أزو تونمكم أدوني أفا كأي أكونت مسال إنك هنا تلك الرسول فضلنا بعضهم على بعض توسنمكم وانن آية ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله وانن آية كما يتكينون منه cewa mun gadar da wannan littafin ma'ana mun ba da haddasa da rike shi da aiki da shi ga wasu bayin waɗanda istafaina dukkansu waɗannan nau'i ukun nan Allah madauki ya yi amfani da lafazin istifa'i a kansu cewa zaɓaɓɓu ne ya zaɓe su amma kuma sai zo ya ce fa minhum zalimun li nafsihi a cikinsu akwai wanda ya zalunci kansa kaga ashe wanda ya zalunci kansa ma ashe shi ma wata daraja ce ma'ana ba ana nufin fa duk wanda ya zalunci kansa ba bayan kasancewarsa zababbe saboda da'a saboda haddar alqur'ani wannan ayar babba ce wajen wato ma'addata alqur'ani ya kamata a maida hankali wajen haddar alqur'ani falala ce babba mai daraja kuma ga mutum a ce ya haddace alqur'ani ya san me Allah madaukaki ya faɗa kuma ya rike shi aka ya kamata in baka fara wannan baka fara shiga wannan zangon ba to kai tattalinsa ka fara kuma ba a makara insha Allah Allah ya sa mana albarka a lokutanmu yawa to nan kun ga sai Allah madauke cewa fa minhum zalimun li nafsihi a cikin su akwai wanda yake mai zalunta kansa ne wa minhum muqtasidun akwai kuma wanda yake daidaitawa yayi dan nan kuma ya dawo nan gefen wato ana yin abin kirki kuma ana dan taba wani abu wa minhum sabiqun bil khairat akwai kuma wanda yake shi kuma yayi rigaye da ayyukan alheri ma'ana ya fi sauran aikin alheri to dukkansu kuma mutanen kirki ne kaga ashe kenan a duniya ma mutane ba matsayinsu ɗaya ba wajen imani mun fahimci wannan ashe kenan mun gamsu gaba ɗaya cewa imani yana karuwa yana raguwa to wannan ya isa to koma littafin malami yake cewa wallazina ihtadaw zadahum hudan yanzu ayoyin za ku ga cewa muna karantawa ka fahimci a wannan aji zaka sa su a wannan kashe-kashen ko yawa wallazina ihtadaw zadahum hudan aina za mu sa wannan التصريح بزيادة الهدى هو يوا وان ده suka shiryu Allah mun dauki ya kara musu shiriya wata ayar kuma yace wa yazdadu allazina amanu imanan, wannan kuma a suratul muddathir ko yawa wa yazdadu allazina amanu imanan, kuma ya kara ma waɗanda suka yi imani imani, masu imani ne su, amma kuma aka kara musu imani. Kaga wannan shi kuma menene a wannan aji yake? At-tasrifu bi ziyadati al-iman, na farko kenan. Fa amma allazina amanu fazadatuhum imanan, amma waɗanda suka yi imani sai waɗannan ayoyi suka ƙara musu imani, shi ma wannan nassi ne akan na farko. Fakhshawhum fazadahum imanan, shi ma wannan ƙarin imani ne ƙuru-ƙuru nassi ko? Wa ma zadahum illa imanan wa taslima, wannan ba abin da ya ƙara musu sai imani da kuma miƙa wuya, shi ma wannan tasrihi ne da ziyadatul iman. Malamin ya kawo iya waɗannan saboda sun wadatar wajen nuna mana dalili cewa imani hakika yakan ƙaru kuma yakan ragu. Sai ce wa ghayra zalika min al-ayat, da wasu ayoyin da waɗanda ba wannan ba. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa law annakum takununa fi kulli halatin, da a ce ku dinnan kuna kasancewa a kowanne yanayi naku, ka halatikum indi, kamar yadda kuke a wurina a gabana lokacin da nake muku wa'azi da fadakarwa, yace la safahatkumul malaikatu, to da mala'iku sun yi musafaha da ku. Me yake nufi da wannan magana? Asalin hadisin akwai sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam mai suna Hanzala ibn Rabi' al-Usayyidi, sunansa kenan, Hanzala dan Ar-Rabi' al-Usayyidi. Wata rana ya haɗu da Abubakar radiyallahu anhu. Al-Imam Muslim ya rawaito wannan hadisin, amma wannan lafazin da malami ya kawo mana lafazin Muslim, lafazin Tirmidhi ne. Yawa, Muslim ya rawaito shi. Shi Hanzala yana tafiya sai suka haɗu da Abubakar, sai yake tambayar Abubakar, ai Abubakar kai tambaye shi Hanzala ya aka yi ne? Sai ce da shi nafaka Hanzala. Yace Hanzala ya zama munafiki. Shi fa Hanzala yake ga Abubakar, yace ai Hanzala ya zama munafiki. Sai ce ya haka, inji Abubakar. Sai ce to gashi ka duba ka gani ya Abubakar, mu zo mu zauna gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya yi mana wa'azi, ya gaya mana wuta da aljanna, za a yi kaza za a yi kaza, hankalinmu ya tashi, wa'azi ya shiga jikinmu ya ratsa mu. Yace amma muna tashi mun koma gida, sai mu ne mu je muna wasa da iyali, har a ce ma muna da lokacin da za mu kusanci iyali, a kwanta da iyali, ana wasa da yara, ana zancen sana'a, ana zancen aiki, ana zancen leburanci. Shi ne sai ya ce kai gaskiya ni kamar da nai hakan nan, sai ne kamar na zama wani dan munafiki munafiki. Ku duba fa imanin sahabbai, ku duba yadda su. Shi ne Abubakar sai ya ce masa kai to gaskiya ni ma nakan samu haka, amma kuma bai wafaka masa akan cewa shi maganar wannan yin haka din munafinci bane. Mun fahimci wannan fahimtar Hanzala din ce cewa mutum wannan ai munafinci ne, ga mu a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam an mana wa'azi har kuka muke yi, amma mutum ya tashi kuma sai ka ganshi ya shiga harkar saye da sayarwarsa, idan ya dauki yara ana ta wasa da su, an tafi filin bal am tafi ina ne, ana kaza ana ka, shine sai ke ganin kamar wannan wani abu ne na munafinci. Yawwa, to sai Abubakar ya ce masa a'a, wannan ai kowa yana samu, amma dai mu je gun Annabi sallallahu alaihi wasallam. To shine sai suka zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake tambaya, sai yake cewa ya aka yi ne Hanzala, sai yake ce masa nafaka Hanzala, sai maimaita abin da ya ga Abubakar. Shine sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ma zak, wa ma zak, ya haka, ma'ana ya ji abin mamaki, ma'ana me ya kai ya kawo zaka irin wannan magana, ka ce wai kai zama munafiki. Sai ai kaji gashi, sai maimaita masa yadda ya gayawa sayyidina Abubakar radiyallahu anhu. To a lokacin shine sai Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya faɗa masa wannan hadisi. Mu karanta hadisi, me yace? Ce wai law annakum, yace ai ku, yana gaya masa da a ce za ku kasance fi kulli halati, a kowanne yanayi naku, ka halatikum indi, kamar halin da kuke ciki in kuna tare da ni lokacin nake muku nasiha da wa'azi da fadakarwa da magana akan wuta da aljanna da lahira da haduwa da Allah, da a ce wai koyaushe a irin wannan yanayin kuke, ba za ku manta, ku dan gafala, ku shiga harkar iyali, ku shiga harkar wasu abubuwan ba, to da haka za ku zauna, la safahatkumul malaikatu, to da mala'iku sun zo suna hannu da ku daidai har gidanku. Mun fahimci abin, ma'ana kenan da darajar imanin naku tafi haka. Sai yake cewa walakin sa'atan fa sa'atan, amma sai dai sa'a dai wani lokacin kaza wani lokacin kaza. in lokacin imanin yazo to ka tsaya kan imani in kuma gafala ta same ka wani abu kuma ba ma gafala bane shiga ne cikin mubahat ko mubah menene mubahi abinda Allah ya halatta maka yanzu kaga maganan iyali ka je kai wasa da iyali akwai kwantar mata da hankali ku santar ta har yanzu saduwa da ita mun karanta hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana sadaka ce babbala da ake samu kaga ashe kenan a zaka dai dauki cewa ka gafala daga tunanin lahira ka gafala daga tsoron wuta amma ba fita kai daga da'a ba mun fahimci bambancin abu yauwa don haka ashe kenan bai tantance a kiran shi munafinci ba amma dai yar gafala ce karama da a ce haka zamu zauna kamar yadda ake zama gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam yace to da mala'iku sun yi musafaha da ku a wata riwaya ce waye da sun yi musafaha da ku akan gadanku akan ko ina duk inda kuke akan ko wanne yanayi da kawai kuna tare da mala'iku kamar kun zama mala'iku saboda rashin sako saboda rashin tunanin sako mun fahimci abu yau wannan hadisin zan tambaye mu me yake nuni shi kuma dangane da ziyadatul imani da wani usani ya nuna imani in ya karu to ana samun lokacin ma da yake raguwa lokacin gafalar can da ka koma kake shantakewa kake wasu harkoki to akwai yar gafala wannan gafalar raguwa ce ta imani mun fahimci wannan yawwa to akwai anan naso in gaya mana wata magana ta al-Imam Malik bin Anas an ruwaito daga wurinsa yana cewa shi bai yadda imani yana raguwa ba ya ga dalili kuru-kuru cewa imani yana karuwa a Qur'ani amma cikin nasoshin na Qur'ani da muka ranta akwai nassin Qur'ani da ya nuna cewa imani yana raguwa babu shi anan an sanje to shi yasa Imam Malik aka ruwaito yana cewa ya yadda imani na karuwa amma bai daina raguwa ba to amma akwai riwaya ta Abdullah ibn Wahab da ya ruwaito daga gare shi ya kara karanta wasu hadisai ya watsar da wancan ra'ayi ya koma kan ra'ayin sauran malamai mun fahimci abin yawo dan haka ba za a tuhume shi da cewa yayi wani abu na laifi ba shi ma imanin nasa ya karu haka ne ko yawa amma akwai wani abu haka da zai yi fa'ida a san shi al-Imam al-Bukhari shi kuma da yake Allah madauki shi ma ya hore masa wata kunyar ta fahimta shi a babin wannan magana da ya kawo waɗannan ayoyi sai yake cewa babu wani abu da yake karuwa sai face dama yana raguwa don haka shi kansa duk nassin da yake nuni cewa abu na karuwa to shi ma nassi ne akan cewa yana raguwa mun fahimci abin domin ya canza dai daga halinsa inda da yana kan haka hali matsakaici sai aka ce yayi sama to wannan cewa ya bar halinsa din ya kara sama ai karuwa kenan ko to dalili ne cewa yana kuma raguwa sai ce shi daga nassin Qur'anin waɗannan na ziyadan daga nan ya fahimto nuksani don haka ba za a ce babu dalili a Qur'ani da yake nuni ga nuksani ba wannan dai matsalolin suna nan da yawa idan aka koma littafai insha Allah za a same su to kafin mu rufe wannan tambayar saboda fa'ida shi ma zan gaya mana abinda malamai suka ambata dangane da sabubban da suke jawo imani ya ragu yauwa tunda ka ji hanyoyin da imani ke karuwa ko yana da kyau ka san hanyoyin da sukan jawo imani ya ragu don ko ka guje shi Allah ya sa mu nisanci duk wata hanya da za ta sa imani mu ya ragu suna cewa wannan abin ya kasu kashi biyu akwai umur tarji'u ila al-insani nafsihi ma'ana akwai awamil dakhiliya sabubba na kashin kanka kai a matsayinka na bawa dan adam kamar a dunkule ne kawai kalmomin kawai zan ambata saboda shi ma wannan wani fage ne mai yawa malamai sun yi mai fadi kai malamai sun yi maganganu masu yawa akai akwai an-nafsul ammaratu bis-su'i ko Allah ya faɗa mana cikin suratu Yusuf ko dangane da innan nafsa la ammaratu bis-su'i lalle ran mutum dan adam shi kansa zuciyarsa mai yawan umarni ne sai aka ce ammara siga ce ta mubalaga mai yawan umarni ce da ka saba wa Allah kowa daga cikin mu nan ya san zuciyarsa ka kalla daga safe zuwa yanzu ayyuka daban-daban da zuciyarka ta baka umarni ko ta baka shawara ka aikata wanda ba su da kyau akwai ko babu la'alla akwai la'alla wani kuma alhamdulillah Allah ba shi taufiki da bai samu wannan ba yau gaba daya to Allah ya sa duk mu zama haka amma dai ana samun zuciyarka tana ziga kake wani abu mummuna haka ne ko ba haka ba to wannan amil din kaga a cikin ka yake ba daga waje yake ba yauwa dan haka mutum ya gyara zuciyarsa gyaran zuciya shine zai saka fi karfin wannan al'amarin me yasa bahaushe ke cewa Allah ya samu fi karfin zuciyar mu saboda zuciyar ita take ziga ka kaje ka aikata wani abu domin akwai wato tasiri na kokarin a sabawa Allah a cikin ta abu na biyu al-jahlu bid-din jahilci da addini mutum ya zama jahili ne bai san addininsa ba wannan babban sababi ne da zai sa imanin sa ya ragu wannan bai kamata mu sabani akai ba ko yawa jahili kudin ba abin da ya sani na addini to za ka ga cewa ba zancen karuwar imani tare da shi ko raguwa saboda me bai san addinin ba amma in dai da ilimi to za ka ga hanyoyin wato karuwar imani ya karu a zuciyarka za ka ga kullun bude maka suke da karuwar iliminka har yanzu akwai kuma al-ghafla da i'radi mutum ya gafalta gaba daya ya gafala kai zance ya zama cewa shi ba ruwan sa ma la neman ilimin addini la karatun baya halatta shi dai sunansa mai la ilaha illallah muhammadur rasulullah kuma yana shiga masallaci rakawoyi ya fito in an yi sa'a make ne yana sallah to wannan gafalallan ba dama ka sami wato karuwar imani tare da shi ma'ana sababi ne babba in ka bari zuciyarka ta gafala yawa sai gefe na biyu suka ce mu'assirat kharijiyya abubuwa da suke tasiri ga mutum daga waje na farko akwai shedan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bamu labari cewa dan a shedan yana yawo a cikin mutum a jikin mutum kamar yadda jini yake yawo a jikinsa a cikin jijiya haka shedan yake yawo a cikin mutum ya zuga shi aikata kaza to wannan daga waje abu na biyu qurana us-su'i abokai miyagu yawa shi yasa wajibi kullum mutum ya zabi aboki na kirki in ka zabi abokin kirki to za ka yi hali na kirki amma abokan ka marasa kirki ne to za ku tashi a marasa kirki da kuma ita duniya din kanta da fitinarta wannan shine na uku duniya da fitinarta da yadda za ta zo ta nemi maka ado a gabanka ta yaudare ka ta nan ta ja ka ta nan ka bi abin duniya da kwadayi da handama da kokarin wato hadama ta zuciya wannan abun shi ma yana sa raguwar imani za ka mutum yi kokari ya zama cewa duniyan nan ba ta da wata kima a zuciyarsa duniya dai wannan duniyar da mun ga mutanen da suka same ta da dama ko ina irin su karuna sun same ta kuma sun batta sun tafi duk wani abu da kake gani ana samu a duniya to ka kalla ka duba a rayuwarka akwai wanda ya same shi kuma yanzu ba tare da shi duba irin hankoron ka samu mulki ba mu dade ba da gama harkar siyasa nan ko kwanan aka gama zabe yadda za ka ga mutum yana hankoron ya samu mulki yayi tunani ya gani cewa akwai mutane da yawa a idansa shi ya san su sun yi kafin shi kuma yanzu ba su bane ko ba haka bane ashe kenan me kamata wannan abun yayi wata daraja a zuciyarsa har ya kai ga zai iya kashe wani akai zai iya sawa ai kaza ya kamata ya zama cewa mai tawakkali ne mai natsuwa ne mai nema ta hanya mai kyau ba ta wato abinda bai dace ba don haka duk wata harka da ta duniya da kuɗi da menene da neman matsayi da neman aiki ko menene kar ka bari ya ɗaukaka a zuciyarka ya zama ya fitine ka ya kau da kai daga kan hanya ya saka a kan wata hanya mummuna Allah maɗaukaki ya kiyaye to a ƙarshe sabubban da suke jawo imani ya karu ya kamata da su muka fara faɗa kafin a ji miyagun ko na farko ma'rifatullahi wa ma'rifatu asma'ihi wa sifatihi sanin Allah da sanin sunayen Allah da siffofinsa yana ƙara ma imani huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa al-malikul quddus as-salamul mu'minul muhaimin kana jin wannan abun kana girmama sunan Allah a zuciyarka za ka ga imaninka na karuwa musamman a ce ka san ma'anar kowane suna in an ce lokacin da ka daga hannunka zaka shiga sallah ka ce Allahu akbar me kake tunawa ka faɗi sunan Allah Allahu sunan da yafi kowanne girma yawa sannan kuma sai ka siffanta shi da cewa akbaru shine mafi girma yafi girma fiye da komai da kake tunani yafi duniyar da kake tunani yafi aikin da kake yi ka baro ka zo sallah yafi kowa yafi komai shine ma'anar wannan Allahu akbar din kaga ashe kenan wannan abun inda kowa lokacin da zai kabbara harama yana tuno shi to hakika zamu rika sallah mai kyau mai nutsuwa kuma sannan zai imanin mu zai karu abu na biyu da sauri tadabburu kitabillahi tintintini akan ma'anar ayoyin Allah kana karanta Qur'ani ka rika tunani akan ma'anonin waɗannan ayoyi Allah yana magana akan lahira ga siffofin wuta ga siffofin aljanna ka rika ji kamar ga ka kai ne a gaban aljanna insha Allah zaka shiga kana ganin wuta ana azabtar da wasu kana fatan kada Allah ya saka a ciki ka rika wannan tunanin to wannan zai sa wato ka samu ƙarin imani abu na uku ma'rifatu siratin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam neman sanin sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada ka bari a ce baka da lokacin da kake karanta tarihin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama kana da lokaci da ko ana darasin kana halatta ko kuma kai kana da littafin da kake karantawa akan sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abu ne da ke kara maka imani zaka je ka ji yadda aka haife shi a Makka yadda ya tashi yadda mahaifiyarsa ta rasu kafin nan mahaifinsa ya rasu amma bai gan shi ba sannan mahaifiyarsa ta rasu aka bashi hannun kakansa kakan ya rasu ya bashi hannun baffansa ya rayu aka mai da shi annabi bayan annabcin ya zo ya fara gaya wa mutane ku yi kaza ku bar kaza aka jefe shi aka cutar da shi aka zuba masa tumbin raƙumi yana sallah duk waɗannan abubuwan sai su sassauta damuwar da kake da ita akan wata damuwa da ka shiga a duniya ko ba haka ba cewa ga wanda ya fi ka ya fi kowa ya fi komai amma Allah maɗaukaki ya jarrabe shi sai ka ga cewa wannan abu shi ma zai ƙara maka imani abu na hudu ya ce qira'atu siyar as-sahabati was-salaf a riƙa karanta wato tarihin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin me su kuma me su su ne madubi na cewa ashe qur'anin nan ashe hadithan nan ana fahimta su kuma ana aiki da su ko tun daga wanda suka zauna da shi ya karanta musu sun fahimta sun yi aiki ya gani ya ce eh kaza yayi kaza kuma bai ba mun fahimci abin da ke so mu hango wato daga cikin abin da zai nuna maka girman sahabban nan fa kamar ka ce waɗannan mutane ne da aka jarraba su sun yi aiki gaban annabi ya gani ya ce ba komai domin shi daga cikin shari'o'i da ake ɗauka guda nawa ne uku ko akwai sunna qauliyya ko in annabi ya faɗi abu shari'a ce haka in ya aikata abu shari'a ce yawwa to idan kuma aka yi a gabansa yayi shuru shi ma shari'a ce haka ne ko ba haka ba ashe akan su waye suke yi a gabansa sahabbai ne ashe kenan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi aiki gaban annabi sallallahu alaihi wasallam shirun duk da yayi akan wani abu da suka aikata to ya nuna wannan abin nasu daidai ne maganar da yayi akan cewa karsi kaza to ta zama mana darasi har tashin alkiyama ashe su ne abin da ake ce mazakaran gwajin dafi ko yawwa don haka wajibi in kana karanta sirar su kaga ya suka rayu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuma suka rayu tsakanin juna saboda tarbiyar da yayi musu yadda suka yi gogayya da junansu da fahimtar juna ko da sun saba ma juna ko sun aikata wani abu to muna da labari Allah madauki ya gaya mana cewa ya gafarta musu kuma 'yan aljanna ne to kaga ashe kenan akwai buƙatar a karanta sirar su zata ƙara mana imani sannan abu na biyar at-ta'ammulu fi ayatillahi al-kauniyya mutum ya rika tintintini ga ayoyin Allah ai mun faɗi ayoyin Allah ko amma wancan ana maganar al-matluwa wanda ake karantawa sune Qur'ani ayoyin Qur'ani nan kuma ayatullahi al-kauniyya ay al-khalqiyya ka kalli halittar Allah subhanahu wa ta'ala ka duba sama yadda take ka kalli sama ka nutsu ba Allah madauki yana faɗa inna fi khalqi as-samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li uli al-albab alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi as-samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adhabannar to wannan ake so ka rika yi cewa ka rika ka duba yadda Allah ya yi sama da yadda ya yi ƙasa wato yadda take din nan har zuwa yanzu bata canza ba ba a taɓa samun nan ka ce a haunan a gyara akwai targaɗe a nan akwai abin da ya kamata a ɓata ko a gyara babu a halittar Allah ta cika ka duba yadda Allah maɗauki ya yi ka kai kamar yadda ke faɗa wa fi anfusikum afala tubsirun ko yawa yadda ya halicce ka ga ido biyu ga kunnuwa ga hanci ga menene kuma kowanne da amfaninsa to ka yi tunani akan wannan halittar ka duba dabba yadda ba ta da hankali a cikinsu kuma akwai tafazul fi ba wata tana da hankali fiye da wata gurgudu kuma haka bane to shi kansa wannan abin darasi ne ka kalli halittar Allah ka yi tunani shi ma yana ƙara maka wato imani ina ma a ce kuna rubuta waɗannan abubuwa ɗin abu na shida ya ce albu'du anil ma'asi ka nisanci saɓan Allah duk abin da Allah baya so ɗin nan haramun ya ce abu kaza haramun ne da gulma shi muke cewa annamimanci ko giba yawa da ƙarya ballantana aje kan miyagu marasa kyan fada irin su zina liwafi caca cin haram waɗannan abubuwan kai kokari ka ne sance su to zaka ga imaninka yana karuwa bi iznillahi tabaraka wataala abu na ƙarshe da ya kawo shine murafaqatu ahli alkhair ya zama cewa kana tare da mutanen kirki kai kokari abokinka ya zama mutumin kirki ko hangowa wani kai wani salihin mutum mutumin kirki kai fatan ya zama shine abokinka ka kusance shi ka zauna da shi abinda zaka rika ji daga bakinsa menene alheri abinda zai aikata shi ma alheri ne kaga wannan zai taimaka maka sai ka samu saiti ka rika aikin kirki kuma kana gudun abinda yake mummuna ne shi da fatan Allah subhanahu wataala ya tabbatar da mu akan duk abinda zai kara mana imani kuma ya nesanta mu daga duk wani abu da zai raunana mana ko ya tauye mana imanin mu zamu tsaya anan wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.